Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin daren yau Laraba 30 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ba za ta soke amfani da na'urar BVAS ba saboda tana taimakawa wajen hana mutum kada ƙuri'a fiye da sau daya.
Da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka bashi takardar kada ƙuri'a ya kada ƙuri'a to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba domin na'urar ba za ta tantance shi ba.
Yayin da aka yi bukukuwan ranar ƴancin ƴan jarida ta jamhuriyar Nijar a yau, wasu na cewa lallai kam yanzu babu wani ɗan jarida a gidan yari, amma fa
ana nan gidan jiya noman goji tunda yanzu haka tare da aka azama ɗan jaridar wani kamfanin jaridar ma bai iya biyan taballe shi ɗan jaridar kuma idan baka biya ba a kaso za ka komawa.
Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan bukatun jama'a ga sabon gwamnan jihar Osun. Akwai mu kuma da labaran wasanni, to amma kafin nan ga babban leda labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yau Laraba, hukumomin Taliban a kasar Afghanistan sun faɗa cewa akalla ɗalibai 15 ne suka mutu yayin da wasu 27 suka jikkata a lokacin da wani bam ya tashi a wata makaranta addini ko kuma madras da ke arewacin lardin Samangan. Shugaban sashen yaɗa labarai da al'adu na lardin Imdadullahi Mahajir ya tabbatarwa da BOA aukuwar wannan harin. Abdulnafi Takur, kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida a Kabul, ya ce tashin bam ɗin a babban birnin Aibak ya faru ne a lokacin da ɗalibai ke gudanar da sallar la'asar. Takur ya ce jami'an tsaro da na liƙen asiri na Taliban sun isa wurin domin gudanar da bincike da kuma kamo waɗanda suka aikata laifin don gurfanar da su gaban kuliya. Nan take babu wanda ya ɗau alhakin kai wannan ƙazamin harin bam ɗin. Ko da yake ana zargin kungiyar IS ta lardin Hassan ko ISIS ke wacce reshen kungiyar IS ce da ke Afghanistan. Jiyan Zamin, wanda ya jagoranci fitar da kasar China daga matsayin saniyar ware bayan da sojoji suka murkushe zanga-zangar neman demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 tare da goyon bayan sauye-sauyen tattalin arziki da suka kai shekaru 10 na bunƙasar haɓaka sosai, ya rasu yau Laraba yana da shekaru 96. Jiyan, wanda ya shafe shekaru 10 yana shugabanci har zuwa 2003 kuma ya jagoranci jam'iyyar gurguzu mai mulki tsawon shekaru 13 har zuwa shekara ta 2022, ya rasu ne sakamakon cutar sankarar jini da gazawar gaɓoɓi a birnin Shanghai. Jam'iyyar ta ayyana shi a matsayin babban ɗan juyin juya hali da ɗan gwagwarmayar kwaminsanci. Mutuwar Jiyan ta zo ne bayan da jam'iyyar ta fuskanci zanga-zangar adawa mafi muni cikin gwamman shekaru da suka gabata, lokacin da jama'a suka yi kira ga shugaba Xi Jinping da ya yi murabus a lokacin zanga-zangar ƙarshen mako don nuna adawa da matakan daƙile ƙwayar cutar COVID da ta sa aka killace miliyoyin mutane a gidajensu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi kira yau Laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine. Von der Leyen ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rashar ta aikata. Ta kuma ce Rasha da masu faɗa a ji a ƙasar su biya kuɗin da za a kashe don sake gina Ukraine daga ɓarnar da sojojin Rasha suka yi tun lokacin da suka mamaye Ukraine a watan Fabrairun da ya gabata. Babbar jami'ar ta EU ta yi magana ne a yayin da ministocin harkokin wajen ƙungiyar tsaro ta NATO ke ganawa a ƙasar Romania a ranar ƙarshe ta tarurruka da suka haɗa da tattauna rikici da kuma taimakawa Ukraine. Shugaban ƙungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa jiya Talata cewa wata rana Ukraine za ta shiga cikin ƙawancen sojojin ƙasashen yammacin duniya domin nuna adawa kai tsaye ga shugaban Rasha Vladimir Putin. jam'iyyar kwamnisanci mai mulki ta kasar China ta lashe takobin murkushe duk wani yunkuri da ka iya yin zagon kasa ga kasar. Hukumar harkokin siyasa da harkokin shari'a kasar ta China a yammacin jiya Talata sun fitar da sanarwar dauke da wannan gargadi bayan zanga-zanga mafi girma da kasar ba ta taba gani ba cikin gomman shekaru, inda jama'a suka nuna adawa da matakan da aka dauka na kulle dan daƙile yaduwar kwayar cutar COVID-19. Duk da cewa ba ta yi magana kai tsaye kan zanga-zangar ba, sanarwar ta kasance a matsayin tunatarwa kan aniyar jam'iyyar ta tabbatar da mulkinta. An yi amfani da nuna ƙarfi da jami'an tsaron cikin gida suka gudanar dan daƙile sake barkewar zanga-zangar da ta barke a ƙarshen mako a biranen Beijing da Shanghai da Guangzhou da dai sauransu. Jami'an tsaro sun gudanar da bincike na katin shaida da duba wayoyin hannu don samun shaidar shiga cikin zanga-zangar. Wani harin kunar bakin wake da aka kai wata babbar motar 'yan sanda a kudu maso yammacin kasar Pakistan da sanyin safiyar Laraban nan ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu 24, mafi yawansu 'yan sanda. Haramtacciyar kungiyar Tehrik-i-Taliban TPP, wacce aka fi sani da Taliban ta Pakistan, ta dauki alhakin harin da aka kai kuita babban birnin lardin Baluchistan. Gulam Azfar Mihsar, wani babban jami'in 'yan sanda a lardin, ya shaida wa manema labarai cewa wani dan kunar bakin wake ya afka da motarsa kan wata babbar mota da ke jigilar 'yan sanda akan hanyar su ta kare ma'aikatan lafiya da ke gudanar da allurar rigakafin cutar shan inna. Jami'in ya ce wata fashewar ban mai ƙarfi da ta biyo baya ta kifar da motar zuwa wani kwazazzabo da ke gefen hanya tare da lalata wasu motoci guda biyu da ke kusa da wurin tare da raunata wasu fararen hula hudu. Mihsar ya ƙara da cewa an gano ragowar ɗan ƙunar bakin waken a kusa da wurin da aka aikata laifin.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai fara kaimu Najeriya, inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce za a yi amfani da na'urar BVAS a zaɓukan da ke tafe kamar yadda aka tsara. Da kuma dai sauran bayanai duk wadda ƙorafe-ƙorafen da wasu ke yi game da na'urar. Daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da rahoton.
Hukumar zaɓe ta INEC ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa ba za a yi wa tsarin tantance masu kada ƙuri'a na B-Model BVAS zagon ƙasa ba, saboda an tsare shi kuma ba za a iya kai kutse cikinta ba, kamar yadda Zainab Aminu Abubakar jami'a a sashen yaɗa labarai a hukumar ta bayyana.
Wannan na'ura na da matuƙar tasiri duba da lokaci ya wuce wanda mutane za su mallaki katin zaɓe fiye da ɗaya kuma su zo su yi amfani da shi domin su kada ƙuri'a. Domin kuwa idan mutum ya zo sai an tantance shi kafin a bashi takardar zaɓe. Idan aka ɗauki ɗan yatsar ka bai ɗauku ba, to sai a ɗauki hoton fuskanka. Idan ko ba a tantance ka ba, to babu yadda za a yi ka kaɗa ƙuri'a. To kin ga kenan babu yadda za a yi a ce mutum ya zo da fiye da katin zaɓe ɗaya kuma ya saka hannun shi akan na'ura. Da ya saka sau ɗaya aka tantance shi aka bashi takardar kaɗa ƙuri'a, ya kaɗa ƙuri'a, to ba zai kuma yiwuwa ya zo da wata kati ya ce za a sake tantance shi ba, domin na'urar ba za ta tantance shi ba. Wannan zai taimaka matuƙa wurin daƙile wannan ɗabi'a da aka yi ta yi a baya na aringizon ƙuri'u ɗin, da mutane kuma waɗanda za su ɗauko katin zaɓe wanda ba nasu ba su zo su kuma su ce za su yi amfani da shi domin su kaɗa ƙuri'a.
A yayin da wasu 'yan Najeriya ke nuna fargaba a game da tasirin wannan na'ura ta BVAS a yankunan da babu wutar lantarki balle tsarin intanet waɗanda ake amfani da su wajen tafiyar da na'urar, ƙwararre kan sha'anin tsaron yanar gizo ya yi ƙarin bayani kan yadda na'urar ke aiki.
Duk abin da aka saka a cikin wannan na'ura na bayanai na zaɓe, idan aka shigo inda akwai sabis zai aika da shi. Akwai dama wanda yake bayan an gama zaɓe wannan na'ura za ta aika da sakamakon zaɓe kai tsaye ta hanyar intanet zuwa rumbun ajiya na ita hukumar zaɓe. So wannan gaskiya ba abubuwa ne wanda yake na tashin hankali ba, kuma kamar yadda na faɗi ita hukumar zaɓe ta yi gwaje-gwaje daidai gwargwado akan matsalolin da aka samu an kuma shawo kan waɗannan matsalolin. Kowanne irin fasaha da aka kawo a duniya dole akan samu matsala ɗaya ba ko da ɗan dama, wasu lokuta kuma in ba a samu waɗannan matsalan ba ma babu yadda za a tabbatar da kan cewa waɗannan abubuwa suna aiki sosai.
A wani bangare kuwa masani kuma mai sharhi kan harkokin siyasa a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk cewa yayi idan ana sara ana duba bakin gatare saboda ana iya samun tsaiko ko tangarda a yayin amfani da na'urar irin ta Bature.
Wannan abu da aka samu na cigaba wanda ba karamin cigaba bane Bivas to amma wato abu ne na Bature wanda koyaushe cigaba ake. Na'ura ce wacce yau an yi ta kuma dan adam ne ya yi ta, ko ba mamaki gobe za a iya samun wani wanda zai iya wato samun yanda zai ya kasara ta kuma ya biya bukatun da yake so da ita. Saka ba za a iya cewa ai dan ana da shi an fita ba an gama matsala ta kare ba, sai dai a ce an samu cigaba akan da ya dara na lokacin da aka yi zabi da kati wato da voters card da sauransu.
Duk da shakkun da al'ummar Najeriya ke da shi game da tasirin na'urar Vivas wajen gudanar da babban zaben shekarar 2023 da ke tafe, kuma zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi alƙawarin tabbatar da kare ƙuri'un 'yan ƙasar tare da ƙari kan cewa zamanin magudin zabe ya wuce. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda aka yi bukukuwan ranar 'yancin 'yan jarida ta ƙasar wadda aka ware saboda wasu dalilai masu nasaba da hulɗar hukumomi da ɓangaren jaridar ƙasar. Daga birnin Yamai ga Sule Barma.
Ganin yadda jamhuriyar Niger ke fuskantar koma baya a rahoton shekara-shekara na kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato Reporters Without Borders, yasa shugaba Muhammadu Isuhu a zamaninsa ya yi na'am da shawarwarin da ke kunshe cikin wani daftarin da aka kira Montagne de la Table a ƙarshen wani taron 'yan jarida da ya gudana a Afirka ta Kudu. Mafari kenan hukumomin kula da harkar yaɗa labarai a ƙasar ta Niger da ƙungiyoyin 'yan jarida ke hidimomin tunawa da wannan rana ta haramta kulle ɗan jarida a kurkuku a kan aikinsa. Babban editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya bayyana mana halin da wannan fanni ke ciki a halin yanzu.
Lalle ana iya cewa an yi wannan biki ne a lokacin da babu ɗan jarida ko guda wanda za a cewa yana gidan kansu saboda abin da ya wallafa ko saboda ra'ayin da ya bada. Amma akwai wata doka wadda ta shahi wallafa labari ko watsa labari bisa ga shafukan sada zumunta na zamani. To ita wannan doka ta ramban din da aka bata an sauya zancen mujin ya je kaso ne da wata tara sai a ce ana nan gidan jiya noman goji. Tunda yanzu haka taron da aka azama dan jaridar wani kamfanin jaridar ma bai iya biyan taballe shi dan jaridar, kuma idan baka biya ba har yanzu dai kuma a kaso zaka komawa ka biya wannan taron da ka gaza biya a matsayin kuɗi ka je ka biya ta a matsayin fursuna.
Yancin aikin 'yan jarida da ke matsayin ma'aunin mizanin demokradiyyar kowace ƙasa wani abu ne da a nan Nishar ake yi wa kallon tamkar irin abin da 'yan magana ke cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. In ji sakataren yaɗa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta Maison de la Presse Suleiman Umar Bura.
Kun san wani bin takarda daban, kukun ƙuduri daban, kuma aikinta daban. Shi yasa na ce akwai wanda suke yunkurin su kare wannan intin na jarida, kuma akwai wanda kullum suke fama su gani wannan intin bai tabbata ba. Kenan gwagwarmaya ce ta yau da gobe da jibi, wanda kuma mu a matsayinmu na ƙungiyoyi shi ne muke fafutuka don saboda mu ga sai an ƙara kare haƙƙin intin faɗin albarkacin baki da intin jarida a ƙasar Niger.
Sabanin da ake fuskanta a tsakanin 'yan jarida da wasu jami'ai a yayin tattaro bayanai wata matsala ce da ke yi wa aikin jarida tarnaƙi, lamarin da ke shafar bukatun al'umma. Saboda haka aka gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu akan maganar ayyukan faɗakarwa.
Muna kira gare su da su ci gaba da ƙara irin waɗannan tarurruka na waye ma jami'an tsaro kai, su bar 'yan jarida su yi aikin su yadda suka zo, su ma ga wurin taro su yi aiki, wanda suka zo fage su yi aiki, su ma 'yan jarida haka suka zo fage su yi aiki.
A bana ma'aikatar ministan watsa labarai da gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta Maison de la Presse sun shirya wa matasan 'yan jarida gasa da ɗaya gefe wata muhawara da ta mai da hankali a game da nauyin da ya rataya a wuyan 'yan jarida wajen ankarar da hukumomi bukatun da jama'ar ƙasa ke fatan ganin an biya musu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sula Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
A ranar Lahadin da ta gabata ne aka rantsar da Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin sabon gwamnan jihar Osun. Wasu mazauna jihar ta Osun sun bayyana fatansu da bukatunsu ga sabon gwamnan na jihar Osun. Farko ga Malam Jafar Wanzam, mazauni garin Ile Ife a jihar ta Osun.
Ina muku bukatar gwamna, Ubangiji Allah ya samu lafiya da zaman lafiya, kuma zaman lafiya da muke nan kasa Allah ya sa shi daure a sa tsaro a jihar, saboda abin da ba tsaro ba.
Bayan tsaro kuma, me kuke so wannan gwamna na jihar Osun ya yi muku?
Abin da kuke so ya yi muna ayyuka da ke har aiki, wanda akwai yaran mu wanda sun kai makaranta babu aiki, mun ka fata
sai. Kamar a ce irin wutar lantarki, ruwan sha da hanyoyi ba su damun ku a nan jihar Osun?
Wallahi muna da matsalar wuta da ruwa, kware da gaske wallahi. Muna son inda kawo mana ruwa da wuta. Kuma daga ga akwai wuta, ka ga akwai haske ma sanadi za su aiki.
Yana aiki gado Nilo, wannan ne jihar Osun.
To a nan jihar Osun kuna da sabon gwamna, me kuke tunanin cewa za ku samu ga wannan sabuwar gwamnati?
Ina fatan samu ci gaba ga wannan sabuwar gwamnati.
Kamar wane irin ci gaba?
Ayyukan samar da aikin ga matasa da sauran al'umma na jiha, ci gaba da sauran masana'antu, sauran abubuwa. Muna fatan mu samu haka ga wannan sabuwar gwamnati.
A yankin da kake a nan jihar Osun, kuna da cikakken tsaro?
A nan ba cikin babban birnin da muke, muna da gaskiya cikakken tsaro a nan cikin babban birnin jiha.
To yaya batun hanyoyi?
Hanyoyi sai dai can guda-guda gaskiya waɗanda ba su da gyara.
To idan aka koma sashen makaranta, kuna da makarantu na primary da secondary?
To waɗannan akwai su gaskiya, saboda waɗanda tsohon wancan gwamna gaskiya ya gyara su sosai, sun yi aiki da sauran wasu abubuwa.
Kuma akwai kayan aiki cikin makarantu?
Akwai kayan aiki.
To me za ka ce game da wutar lantarki?
To wutar lantarki ita lalle ba kamar canja ba yadda aka saba da ita, akwai ɗan ƙarancin can. Muna so a yanzu ta koma yadda take canja.
To kiyon lafiya fa?
Kiyon lafiya shi ma dai muna so a inganta shi.
Sunana Muhammad Bashir, aka fi sani da Imam Bashir daga Sabo Oshogo, jihar Osun.
To yanzu menene buƙatar ku ga wannan sabuwar gwamnati ta jihar Osun?
Buƙatar mu gare shi na farko dai fatan alkhairi, duk wanda Allah ya shugabantar da kai a kai addinin musulunci ya mana renon mai masa fatan alkhairi da fatan kirki, tunda idan gwamnatinsa ta dukkufe zai shafi mu mazauna da kuma 'yan gari, saboda haka muna masa fatan alkhairi. Sannan kuma muna taya shi murna da kuma cewa ya yi kokari inda akwai gaba ta sharuwa kashi ma sharuwa, domin wancan gwanan ya ga abin da ya sanadiyar da abin da ya kada shi. Sannan mu 'yan arewa ba mu ji daɗin mulkinsa ba, na farko ma ya nuna mana wariya da bambanci, bai so yi da mu ba sai da mai girma gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zo ya sa baki, sannan ya haɗa shi da sarakuna Hausa tsawon shekaru 4 da ya yi, sai ya zaɓe ya sara kwana 4, sannan ya gana da sarakuna Hausa. Wannan da muna ɗauka cewa alama ce na kyama ko kuma kabilanci, saboda haka muna fata shi wannan sabon gwana ba zai haka ba, zai tafi da duk 'yan jihar da baki da ainihin 'yan gari, zai tafi da su baki ɗaya a matsayinmu na 'yan Najeriya da muke da 'yanci mu zauna kuma mai kasuwanci a kowane gari, kowace jiha a faɗin ƙasar Najeriya.
Idan aka koma fannin aiki, me kuke son ya muku?
Yawwa, abin da muke so ya mana shi ne na farko dai ya gyara ƙasa, sannan a samu tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali, kuma kowa ya samu 'yanci da walwala na gudanar da harkokinsa na kasuwanci da sana'o'i. Muna da yara da ƙannai waɗanda sun yi karatu sun fita jami'a, wasu ma suna da digiri 2, waɗanda sun cancanci a ɗauke su aikin gwamnati a matakin ƙananan hukumomi da kuma matakin jiha. Muna fata zai haɗa mu da ainihin asalin 'yan gari, yadda ake ba su aiki mu ma mu samu wannan 'yancin na ba su aiki, kuma ya yi mu'amala da mu, ya riƙe mu hannu bibbiyu kamar yadda ya riƙe ainihin 'yan asalin ƙasar da hannu bibbiyu. Sannan ina so ya tabbatar ma duniya cewa 'yan arewa mazauna jihar Osun suna ɗaya daga cikin waɗanda suke tara ma ko kuma neman hanyar kuɗin shiga ga asusun jiha ta jihar Osun, domin muna da 'yanka masu kawo kasuwanci da abinci daga arewa, sannan kuma akwai masu siyayya daga nan wanda abinda suka siya gwamnati na amfana, kama daga masu harkar katako, harkar goro, masu kuma hakar ma'adinai da sauransu. Sannan daga arewacin kasar nan ana shigo da abinci wanda shi ma gwamnati na amfana ta karɓar haraji tun daga matakin ƙananan hukumomi zuwa ga mataki na jiha. Akwai ɗan wake, akwai masu kawo masara, akwai masu kawo dawa, akwai masu kawo alkama, doya, albasa, kayan miya da sauransu.
Wani ɗan gaban goshin gwamnan cewa yayi.
Sunana Alhaji Sani GMTP sarkin yakin Sabo Ile Ocean State. Da makamalin da ke damar da Ocean bai wuce da rashin aikin yi ba, da tsadar rayuwa, da rashin hanyoyi da sauransu. Kuma insha Allah wannan gwamnan zai yi bakin kokarin sa yayi abin da ya cancanta.
Wani tabbaci za ku bai wa jama'ar jihar Ocean da suke da waɗannan bukatu cewa za ku cika musu alƙawuran nan?
Insha Allah muna barin al'amarin wurin Allah. Allah shi ke cika ma bawa burinsa. Amma in Allah da za mu yi bakin kokarinmu, saboda su waɗannan bayan Allah masu arziki ne, za su yi amfani da arzikinsu da kuɗinsu su yi na jihar kusan aiki.
Jama'a da dama da na tattauna da su sun yi ƙorafi akan rashin ruwan sha, hanyoyi, asibitoci da makarantu.
Insha Allah za mu soma ta ɓangaren ilimi da magani da hanyoyi da kuma ruwan sha.
Shiko Farfesa Yahaya Tanko Baba na tsangayar siyasa a Jami'ar Sokoto ya shawarci gwamna Ademola Adeleke a game da inda ya kamata ya fara mulkin nasa.
Farko dai zamu iya cewa abin da ya kamata ya fara shine tunanin ya za a yi ya hada mutanen da su yi aiki tare da shi, wato ɗan majalisar shi na zartarwa. Shine babban muhimmin abin da ke gaban shi yanzu. Idan yana da abin da ake cewa jadawalin da zai yi na kudurin da zai aiwatar da ayyuka da suka shafi shi wannan mukami ya kaba shi, ko kuma wani kundi wanda shi ne ya yi amfani da shi wajen cimma manufofi da kudurin da ya alkawari lokacin yake neman zaɓe. Abin da ya rage mishi shi ne wannan mutane ne zai samu ya haɗa a cikin ɗan majalisar kashi wanda za su taimaka mishi wajen aiwatar da wannan kudurorin. Idan kuma bai da wannan shiryayyen kuduri, to abin da ke gaban shi na gwamnati shi ne muhimmi kamar da wannan kudurin, sannan kuma fitar da hanyoyin da za a aiwatar da wannan kudurin. Matakin jihohi na mulki su ne mataki na biyu mafi muhimmanci ga rayuwar al'umma. Ganin cewa ƙananan hukumomi tasirin su ga al'umma ya dokushe, ganin yadda ƴancin su da kuma saman musu da kuɗaɗen aiki ya ta'allaka ne da amincewar ita gwamnatoci na matakin jihohi. Saboda haka duk abin da ya shafi rayuwar al'umma da kuma inganta wannan rayuwar al'umma na fannoni daban-daban, za mu iya cewa yana da alaƙa ne da gwamnatin jiha. Saboda gwamnan Ocean karo na biyu kenan yana yunkurin zama gwamna na wannan jiha. Abin da muke da tauran gare shi shine yana da wannan kundi da kudurin da ya ce da shi wanda zai aiwatar wajen ganin cewa ya inganta rayuwar mutanen wannan jiha. Sannan akwai sasantawa da shi ma yana da muhimmanci kwarai tsakanin al'ummar jihar Ocean, ganin cewa yanzu an karɓi mulki daga jam'iyyar da ta daɗe tana mulki a wannan jiha zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. To akwai buƙatar ya san da cewa mulki irin wannan na adawa ba mulki ba ne na tursasawa, ba mulki ba ne na kuma fatali da wani ɓangare na wannan jiha, domin shi sasantawa yana da muhimmanci kwarai domin a samu goyon bayan al'ummar wannan jiha wajen aiwatar da manufofin da yake da kuɗi da shi a wannan.
Farfesa, to idan aka koma ta wajen ayyuka ko kuma yi wa jama'a ayyuka, ina ya kamata ya fara hali yanzu?
Zama ya cewa kowace al'umma tana da nata irin kishirwa. Matsaloli da suka shafi na rayuwar al'umma sun bambanta tsakanin wannan jiha zuwa wannan jiha. Ba zai kankan magana a matsalolin tsaro, zama ya cewa jihar Ocean ba ta ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsanancin rashin ko taɓarɓarewar tsaro in ka kwatanta su da jihohin arewa maso yammacin Najeriya da kuma arewa maso gabacin Najeriya. Amma akwai abubuwa da suka ƙunshi suka shafi ilimi, wanda suka shafi lafiya, wanda suka shafi talauci, wanda suka shafi hanyoyi, wanda suka shafi aikin gona, wanda suka shafi al'amura wanda za mu iya cewa gama gari ne.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaishe ka, yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Mai tsaron bayan Chelsea Kalele Koulibaly ya kai Senegal zagayen kwaf daya a gasar cin kofin duniya da ake yanzu haka a Qatar bayan ci 2-1 a wasa na uku a rukunin farko da sun kakkara jiya Talata. Da kwallaye uku da an kazira a raga masu takalli da kasar England ne sun kaci su a fafata wadda aka yi a filin wasa na Khalifa International. Senegal ce ta fara jefa kwallo a raga a bugun penalty, wato bugun daga kai sai gola ta kafara Ismail Sal mai takalli da a Watford. Daga baya Moses Christina ya farki wa Ecuador. Senegal ta ci kwallayen ta na biyu ta hannun Koulibaly. haka ya ba kasar mai rike da kofin Afirka damar kaiwa zagayen kwaf daya don farko iko da ta bukaci maki daya rakin domin ta kai zagayen gaba amma ta kasa samun canzarar da take nema don ta tsallake wasu gidajen jaridun kasar Ingila sun taimaita ainin game da irin gwaninta da shahararren dan wasan Ghana Muhammad Kudus inda daya a cikin su ke fadan har ma ya fi Cristiano Ronaldo daukan ido wannan ya iso ne lokacin da matashin dan wasan yayi wa duniya bazata ranar Litinin yayin da ya zura kwallo biwa Black Stars ta duke South Korea tare da tabbatar da tsammanin tsallakewa zuwa zagaye na gaba a gasar mai shekaru 22 da ke yi wa Ajax Amsterdam wasa shine aka zaba dan wasan da ya bi duk saura a wannan karawar da ta ja hankalin duniya zuwa shahararren dan wasan na Ghana wata babban jarida a kasar Ingila ta zabi dan wasan a matsayin dan wasan da za a ce wa son kowa kin wanda ya rasa a gasar ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022 jaridar ta kasar Ingila mai suna Mirror ta zabi yan wasa takwas da manyan club Premier League in Ingila za su yi zawacin su bayan gasar jaridar ta ce a baya-bayan Cristiano Ronaldo mana a kasuwa amma akwai tarin yan wasa masu kalli inji Mirror tana nufin Muhammad Kudus mai tsaron ragan kasar Kamaru Andrew Onana ya bar sansanin kasar bayan da hukumar kwallon kafar kasar Kamaru ta dakatar da shi wata majiya na yan wasan ta shaida cewar Onana ya bar hotel zuwa filin saukan jiragen sama da dare domin komawa Kamaru hukumar kwallon na Kamaru ta dakatar da shi ne bayan rashin jituwa da mai horar da kungiyar Rigobert Song bayan da mai tsaron gidan ya ce kada ma a saka shi wasa na biyu jakadiyar kasar Amurka a Ghana Virginia Palmer ta jinjina wa House of Oak dangane da wani shirin kawance da wani kulabin ligin kasar ta Amurka FC Cincinnati kulabin din na Ghana na a cikin wani shirin kawance ne da FC Cincinnati da kulabin din Bundesliga TSG Hoffenheim kungiyoyin guda uku na musanyen ra'ayoyi da zai taimaka musu farfado da kungiyoyin su zuwa wani matsayi na gaba a kwallon kafa wata tawaga a bisa shugabancin chairman din House of Oak Tugbea Fede da Vincent Suwau da te ta kai wa jakadiyar tare da FC Cincinnati da ɗayan masu mallakan kulabin Jeff Bedin da shi ma ya iso kasar akan ziyara madam Palmer ta yaba wa kungiyoyin game da kawancin su abinda ta ce zai kawo ci gaba wurin samar da kwararrun yan wasa ta yi alkawarin bayar da ta tagaddamuwa ga kawancin kungiyoyin wasannin da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwanan Lamuk tare ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ritwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
yau Laraba hukumomin Taliban a kasar Afghanistan sun fada cewa akalla dalibai 15 ne suka mutu yayin da wasu 27 suka jikkata a lokacin da wani bam ya tashi a wata makaranta addini ko kuma madras da ke arewacin lardin Samangan shugaban sashen yada labarai da al'adu na lardin Imdadullahi Mahajir ya tabbatar wa da BOA aukuwar wannan harin Jiyan Zamin wanda ya jagoranci fitar da kasar China daga matsayin saniyar wari bayan da sojoji suka murkushe zanga-zangar neman demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen a shekarar 1989 tare da goyon bayan sauye-sauyen tattalin arziki da suka kai shekaru 10 na bunƙasar haɓaka sosai ya rasu yau Laraba yana da shekaru 96 Jiyan wanda ya shafe shekaru 10 yana shugabanci har zuwa 2003 kuma ya jagoranci jam'iyyar gurguzu mai mulki tsawon shekaru 13 har zuwa shekara ta 2022 ya rasu ne sakamakon cutar sankarar jini da gazawar gaɓoɓi a birnin Shanghai shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta yi kira yau Laraba da a kafa kotu ta musamman da za ta tuhumi laifukan da Rasha ke aikatawa a Ukraine von der Leyen ta yi kiran a kafa kotun wacce za ta samu goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya don a bincika tare da hukunta laifukan da Rasha ta aikata
To masu sauraronmu, da haka muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Julie Lear Creation, da kuma engineer mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.